sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da download da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 10 ga watan Afrilu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump na iya sake kai hari Siriya muddin buƙatar hakan ta taso. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kudawa a ƙasar Masar. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa.
Kanin labaran kenan. Bayan hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar Ikorodu ta jihar Lagos, Najeriya, da suka yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 7, ƙwararru a fannin harkokin tsaro sun ce ƙilu na iya jawo bau idan aka yi sake.
Shawara na shine wannan abun ka dauke shi da wasa, saboda wayannan suka samu shigan Lagos ai sun samu wurin zama.
To sai kuma martani da rundunar ƴan sandan Najeriya ta mayar dangane da zargin da gwamnatin jihar Rivers yayi na neman a halaka shi Ibrahim Alfa Ame zai dora inda ya tsaya a wani rikicin gado a jihar Bauchi, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump na iya sake kai hari Siriya muddin buƙatar hakan ta taso. Ba zai tsaya nan ba, abinda jakadiya Nikki Haley ta gaya ma kafar labarai ta CNN kenan jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa inda buƙatar ya ƙara zai ƙara. To amma Haley da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sun yi bayanai masu cin karo da juna game da muhimmancin kawo ƙarshen gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriyar. Ba a yanke shawara ba tukunna kan irin matakin da za a ɗauka siyasance game da Assad a matsayinsa na jagoran gwamnatin, a cewar hali wadda ta ƙara da cewa idan kai la'akari da take-takensa, idan kuma kai la'akari da al'amarin da ake ciki, sai ka ga da wuya a iya samun gwamnati a Siriya tsayayya kuma mai zaman lafiya muddin Assad ke mulki. Sauyin gwamnati wani abu ne da muke tsammanin zai faru, a cewar ta. To amma Tillerson ya ce abinda Amurka ta fi bai da fifiko a Siriya shine batun yin galaba akan ISIS. Yana da muhimmanci mu fayyace abinda muka bai wa fifiko. Abinda Tillerson ya faɗa a shirin Face the Nation kenan na kafar wato labarai ta CBS, ya kuma ƙara da cewa kuma mun yi imanin cewa abu na farko shine fatattakar ISIS. Ƙungiyar ISIS ta ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kubɗawa a ƙasar Masar da ko wato da suka yi sanadin mutuwar mutane 44 da kuma raunata sama da 100 yayin da ake ibadojin Ista. Fashewa ta farko ta faru ne a birnin Tanta na arewacin ƙasar, inda babbar fashewar ta rutsa da masu ibada a majami'ar St. George's, inda mutane 27 suka mutu, wasu kuma 78 suka samu raunuka, a cewar gidan talabijin na gwamnati. Kafar labaran ta ce an ɗana bom ɗin ne a ƙarƙashin wata kujerar da ke babbar farfajiyar addu'ar. Jim kaɗan bayan nan sai kuma aka kashe mutane 17 a wasu kuma 41 suka samu raunuka a wani harin na ƙunar baƙin wake a majami'ar kubɗawa da ke Iskandariya. A Iskandariyar, Papa Roma Tawadus na biyu, shugaban ɗarikar ta kubɗawa, na gudanar da ayyukan ibada a majami'ar ta kubɗawa da aka auna. To amma abin bai rutsa da shi ba, a cewar kafar labaran ta gwamnati. Bayan hare-haren na bom, sai shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi ya kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni 3. Za mu ɗau jerin matakai, kuma musamman ma shelar kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni 3 bayan an ɗau matakan da kundin tsarin mulki da kuma doka suka tanada, a cewar Al-Sisi a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin. To karfa a Sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro Hubert Raymond McMaster shi ne ya faɗi hakan jiya Lahadi, yayin da sojojin ruwa na Amurka suka danna zuwa yankin ruwayen Koriya a matsayin gargaɗi ga Koriya ta Arewa. McMaster ya gaya ma kafar labarai ta Fox News cewa gwamnati ce marar natsuwa, wato Koriya ta Arewar, wadda a yanzu kuma ta zama mai iya wato ƙirƙiro makamin nukiliya. Saboda haka shugaban ƙasa ya gaya mana cewa mu kasance a shirye saboda mu gabatar masa da jerin zaɓi na kawar da wannan barazana da Amurka da abokanmu da kuma masu alaƙa da mu a yankin ke fuskanta. McMaster ya bayyana shawarar da Amurka ta yanke ta tura bataliyar Coalition don ta kare muradin Amurka a yankin na yammacin Pacific da abin da ya dace. Ya ce Trump da shugaban China Xi Jinping sun amince a ganawarsu ta makon jiya a Florida cewa takallar da Koriya ta Arewa take yi ta wajen ƙirƙiro makamin nukiliya ba za a lamunta da ita ba. Shugabannin da suka gabata da kuma shugaba Trump duk sun amince cewa abu ne da ba za a lamunta da shi ba. Don haka abinda ya kasance wajibi shine kawar da nukiliya daga wannan yankin ruwayen a cewar McMaster. Koriya ta Arewa dai ta yi ta ƙoƙarin ƙirƙiro makamin nukiliya wanda zai iya isa Amurka, wato tazarar kilomita 8,000. Ya zuwa yanzu dai ta ƙaddamar da gwaje-gwajen nukiliya har sau 5 kuma mai yiwuwa ma tana kan na 6. Sabon hafsan sojin Somalia Janar Ahmad Muhammad Jimale Irfit ya tsallake rijiya da baya a wani harin ƙunar bakin waken da ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 15 kusa da tawagarsa a Mogadishu, a cewar jami'an gwamnatin ƙasar. Fashewar ta auku ne bayan da sabon ministan tsaro Abdulrashid Abdullahi Muhammad da kuma tsohon hafsan soji Janar Muhammad Adan suka yi wato bita hanyar, a cewar majiyoyin tsaro. Sabon hafsan sojin na Somalia na dawowa ne daga wata hidima a ma'aikatar tsaron ƙasar, inda ya mai gurbin Janar Aden. An ce akasarin waɗanda fashewar ta rutsa da su fararen hula ne da ke cikin wasu motocin bas-bas biyu. Ƙungiyar mayaƙa ta Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin. Pakistan ta ce tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar Afghanistan, wadda ƙasar Rasha ke ɗaukar nauyi, dole ne Amurka ta shiga ciki muddin ana son a cimma zaman lafiya a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita, saboda Amurka ta fi kowace ƙasa muradi a wurin. Rasha na shirin gudanar da wani sabon faɗaɗɗen taro na ƙasashe ran 14 ga wannan wata don tuntuɓar juna da zumar ɓullo da wani tsarin da ya dace da yankin a na tabbatar da tsaro a Afghanistan da kuma sasantawar gwamnati da Taliban. To amma tuni gwamnatin Amurka ta nesanta kanta daga wannan taron, tana mai nuna shakku kan manufar Rasha da kuma aniyarta. Da yake jawabi a wani gidan talabijin na ƙasarsa a gabanin taron na Rasha, hadimin Firaministan Pakistan mai kula da harkokin ƙasashen waje Tariq Fatemi kaɗan ya rage ya tabbatar cewa rashin shigar Amurka a wannan tattaunawar zai hana cimma manufa. Amurka na da jibgin sojoji a Afghanistan, ta kashe sama da dala tiriliyan guda a ƙasar, don haka ta fi kowace ƙasa muradi a ƙasar. Ta ma rasa ɗaruruwan sojojinta, saboda haka lallai tana da muradai a wurin, a cewar Fatemi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Ikon Najeriya, inda waɗansu 'yan bindiga suka kai hari a ƙaramar hukumar Ikorodu da ya janyo asarar rayukan jami'an tsaro 7. Rahotanni da ke fitowa daga wannan yanki na nuni da cewa yanzu haka waɗansu mazauna yankin sun fara ficewa daga gidajensu domin fargaban abin da ka iya biyo baya. Ga rahoton da wakilinmu baban gida Jibril ya hada mana.
Har-haren da an ce an kai su ne a wata anguwa da ake kira Woodland Estate da kuma Ishawo duk da a ƙaramar hukumar ta Ikorodu inda kuma aka tabbatar da mutuwar jami'an tsaro guda 7 ce kuwa har da sojoji 2 da kuma 'yan sanda guda 5. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Lagos Olarinde Famous Call ya bayyana cewa yana ci gaba da tattaro bayanai domin baiwa 'yan jaridu. A bangare ɗaya kuwa rundunar soji na 81 da ke nan Lagos za ta bayar da ƙarin haske game da wannan farmaki da aka kaiwa jami'an tsaron wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla sojoji guda 2 da kokarin jin ta bakin rundunar tsaron Najeriya ta nan kakakinta Brigadier General Rabe Abubakar. Hakan bai yiwu ba, to koya masana harkokin tsaro ke kallon wannan hare-hare da ake kaiwa a yankin na Ikorodu. Usman Shatiman Lafai wani tsohon jami'in sojan Najeriya ne.
Ni gaskiya shawara na shine wannan abun ka ke shi da wasa, saboda wayannan suka samu shigan Lagos ai sun samu wurin zama. To shawara na shine tukunna sojoji da civilians man da suke area din, saboda target din suna target da target din su kaman Port Authority su kara mun arzikin su tattalin arzikin kasar mu target din suke. So civilians da suke gurin da sojoji a samu a emphasizing on security on intelligence, sannan ka hado cabinet da wasa fire power din sojoji su kara da samu mutane da fararen kaya wanda za su samu a tantambe su ainihin daga nawaye ne mutane suka fito sabi suna da target.
To kana ganin idan aka haka a fage irin na yaki ba zai kawo takurawa ba ga fararen hula?
A ba gashi nan ba muna na cin nasara Maiduguri yanda da abinda ka ga ake ya Maiduguri wannan application in triple A da ga gansu General Butters ka apply Maiduguri kuma an samu nasara shine na artillery ammo and air force. Gaskiya ina muna cin nasara da shi.
Wannan dai ba shine karan farko ba da ƴan bindiga ke kai hare-hare a yankin gabar ruwan Ikorodu mai sarkakiya inda kuma suke kai hare-hare a bututun mai tare kuma da kashe jami'an tsaro a can baya. Lamarin da ya kai ga gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu hare-hare ta amfani da sojojin sama domin tarwatsa ayyukan 'yan ta'adda da kuma masu fasa bututun mai a yankin na Ikorodu. Yanzu haka dai rahotanni da ke fitowa daga yankin na Ikorodu ya nuna cewa mazauna yankin na ci gaba da zaman ɗaɗɗar a inda wasu ma suka fara ficewa daga yankin domin gudun abin da zai kai ya kawo sakamakon wannan hari da 'yan bindigan suka kai wa jami'an na tsaro tare kuma da halaka su. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To madalla sai kuma shalkutar 'yan sandan Najeriya ta maida martani bisa zargin da gwamnan jihar Rivers ya yi cewa Speta Janar na 'yan sandan ƙasar ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar ya hallaka shi. Ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga birnin tarayya Abuja.
Gwamnan jihar Rivers Barista Anyisam Wike ya zargi Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers umarnin ya halaka shi, zargin da hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta ƙaryata. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya babban superintendent 'yan sanda Jima Moshut ya bugo mana waya inda ya ce yana son ya maida martani.
Quite unfortunate that this is coming from Excellency.
Abin bakin ciki ne irin wannan surkulle yana fitowa daga bakin gwamnan Sokoto da guda. Rundunar 'yan sandan Najeriya tana son sanar da jama'a cewa mai girma gwamnan jihar Rivers Barista Anyisam Wike ba gaskiya yake faɗa ba. Bari in gaya ma a halin yanzu kimanin jami'an 'yan sanda 221 ne suke tsaron lafiyar mai girma gwamna, kuma bai taɓa mana ƙorafin cewa jami'anmu suna sakaci ko ganganci a harkar tsaron lafiyarsa ba. To amma gwamna Wike ya ce kuna sa masa ido inda cikin kankanin lokaci aka canza kwamishinan 'yan sanda har sau tara. Ko me zaka ce akan wannan korafi? Wannan ba gaskiya bane. Daga lokacin da ya kama aiki a matsayin Sufeta Janar zuwa yanzu kwamishinan 'yan sanda uku kacal aka yi a jihar Rivers, ɗayan nan an kara mai girma zuwa mataimakin sufetajar na yan sanda. Na biyun kuma ya rusuwa India inda ya je jinya. Sai na ukun da yake aiki a halin yanzu. Ta wace fuska kenan yanzu kuke kallon wannan korafi na gwamna Wike? Rundunar yan sandan Najeriya na ganin kalaman mai girma gwamna a matsayin wanda bai kamata gwamna a ce yayi su ba. Ƙarya ne kuma surkulle ne wanda ka iya haddasa zaman zulmi tsakanin mutanen jihar Rivers Nagari da kuma rundunar yan sandan Najeriya. Kalaman kakakin rundunar yan sandan Najeriya kenan babban superintendent yan sanda Moshood Jimo. To kome wannan cece kuce tsakanin gwamnan Rivers da rundunar yan sandan ke nufi a siyasance? Dr. Abubakar Umar Kari malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Yana nuna irin amali da dangantaka ta yi tsakanin shi wannan gwamna na jihar Rivers da kuma Umar yan sanda. Wato tun bayo ba ake ta wannan kace na ce. Abin da yake faruwa shi ne shi wannan gwamna yana tunanin cewa hukumomin yan sanda ba sa musu adalci saboda kasancewarsu yan adawa. To kuma abin da jami'an tsaro suke faɗa shi ne cewa wannan jihar ta Rivers ta yi kamari wajen rigingimu da kashe-kashe na siyasa saboda haka ba za su bari irin wannan abu ba su ci gaba ba. Za a iya cewa babu wani kwakwaran dalili da zai nuna cewa yan sanda za su nemi kashe gwamna. Saboda jihar Rivers muhimmiyar jiha tana da za a iya cewa ita ce ta hudu ko ta biyar wurin yawan jama'a da yawan masu zaɓe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, Malam Nura Suleiman ya fito kadara ya yi zargin cewa Alhaji Garba Muhammad Noma a Jarman Bauchi shi ne ya yi uwaye maɗaukiya wajen ƙwace musu gidan gadon da aka raba musu shekaru biyu bayan da kotu ta basu. Jarman na Bauchi ya ce shi ya haɗa Laraba, Gambon Ali da lauya. To amma kuma bai wani abin da ya saba ma ƙa'ida ko addini ba.
Sana Garba Muhammad Noma, Jarman Bauchi, kuma ɗan kasuwa a yanzu. Ni ban shiga ba, ban shiga rabon gadonsu ba, ban kuma yi wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci ba abin da na yi. Ina tabbatar ma kaina cewa na yi abin da musulunci ne ya ce a yi. Waɗannan abubuwa ma ban san ya yi zafi haka ba, sai ran da na je ta'aziyya na wani mutumi na wanda yake ɗan ƙanin shi Alhaji Nuru ne, Kabiru garkuwan zanna. Na miƙa ma Nuru ga hannu mai gaisa ya ƙi. Ban tabbatar shi, ban san shi, ni ban san Nuru ba. Na ce, me na maka? Sai ya taɓa gana ka ƙwace mana gado kai. Na ce, Nuru kar ka yi haka. Gadon wa? Gadon Allah ya sulmi ta ba. Na ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ce, Nuru bai ban san ka ba. To kai ne ka je ka yi uwa ɗin ka ƙwace mana gado? Na ce, ba haka aka yi ba. Dada ka saurare ni, ya ƙi sauraro na a lokacin na zo ta'aziyya, ya yi ta faɗa, ya yi ta faɗa. Allah ya sa na zo da mai kwanciyar hankali, ba an samu masa ba. Na ce, kai haƙuri, amma in da ka san tsakanin da mahaifinka, da ma maganan ba a je kotu ba. Shi gaba ɗaya ba ni na ci amana. Na ce, to Allah shi ne shaida. To tarihin rigiman mai sauƙi ne. Ni Alhaji Mai Salami ta ba makwabcina ne kuma wana ne?
To mahaifin shi
Nuru. Ko muna tare da shi fiye da kima. yakan zo gidana, although ni ne kani. Akwai ran da yazo gidana, nace Allah ya sa lafiya, lafiya yanci. Yaya abubuwa yace a lafiya kallon. Nace kanwana ta zo, ita Laraba kenan. Tace auren ku ya kare. Yace haka ne ya kare. Kuma baka da mata yace eh nace haba Alhaji. Haba. Kana bukatun wani abu a rayuwa na namiji ya taimaka maka. Wanda yake haramun ne in ba dole ba yarka ta maka. Haramun ne bai kuma kamata danka ya maka ba. Shine tsireci. An yi ma mai gidanmu wanda ta rike mana shi gaba daya daban ba iyayenmu ba. Kada ka yadda ka zauna a cikin daki kai daya wani abu ya faru. Yace to jirma ya kake so yace don Allah ka mai da ita. Duk abin da kake so zan yi. Na kira Laraba nace Laraba zan mai da ke gidan yayana. Wane nace Alhaji Sule. A'a nace dole kai zaki koma. Wato wannan kafin rasuwansa kenan ina tsaman ko shekara biyu ko shekara uku. Ni ne na mai da auren Laraba da Alhaji Sule. Suka koma a mata da miji. Kaga ina tarayya da Laraba a matsayin ta ita kanwar abokina ne wanda tana bayan mu lokacin da muka tashi muna yara. Shi kuma Alhaji Sule shi ma makwabcina ne, kuma wana ne, kuma akwai aminci da tarayya wanda daga nisa shi sai Allah, sai shi wanda ya rasu nan garkuwa shi ne san tarayyanmu garkuwan zanna. To Alhaji Sule ya rasu da ni aka yi jana'iza aka yi komai ban san Nuru ba. Da aka zo aka gama abubuwan nan Laraba ban san me ake ciki ba, ban san inda aka raba gado ba, ta zurce mun an raba gado. A ce to, ta ce to ta gode. Kwana yawan bayan ko shekara ɗaya ne ta ce mun gidan saman nan fani ya dame ni, kaga ba zan iya hawa saman ba. Na biyu gashi sun yi gini, da an tona rami an zo an yi gini ba zan iya hawa ba. Na ce to yake so, ta ce ni kan dan je a canja mini. Na ce Laraba ni ba zan iya canja miki ba, yaran nan ma ba san su ba. Ta ce to ita ba za ta je kotu. Na ce da ta je kotu ki nemi wani hakkinki dan haɗaki da abokina. Ka ji abin da na sani kenan, na haɗa ta da abokina wanda duk abin da ya dame ni na shari'a shi ke mini shi ne Haruna Yakubu.
Bata gaya maka cewar ita kuɗi ta nema daga faru ba?
Wannan musan maganan ba wallahi. Bata gaya mun ba.
To akwai batun da yake ake alakanta ka da shi kan cewar a lokacin da yake a kotu aka shiga a dangane da wannan batu, yasa kotu aka kwace wannan mallakan gadan su shi wato Nuru din kenan. Aka ce lalle sai a ba ma ita Hajiya Laraba. Sai aka ce sai in kai ne kai magana abin zai yi. Ba ganin lalle kana da wani abin da zaka ce ko ka hana ko ka sa a yi.
Babu. Dalili na shine ni ba alƙalibi ne, wallahi ban san kotun da aka je ba. Ni dai abokina lauya shike komai, in akwai bukata in yi. Kuma ban isa in ce alkali ya yi shari'a in canja ba. Babu shakka wani abokina rabe jibiya ya kira ni ga fa rikicin da ake ciki jarmai. Na ce to bari in tambaye lauya in ji ya aka yi. Na tambaye lauya ya ce min jarmai ka bar su, wannan shari'a an yi ta fa akan a je a tabbatar da ita shekara ɗaya an ƙi yi. Na je na bi yanzu da a tabbatar da ita saboda haka a je a samu Laraba ta ba da hakkinta. Amma ni tun da katon nan ba nawa bane na Laraba ne, babu dama in ce dan tsayar. In na tsayar in ce mata me? Amma yannan yaro Nura na gaya masa da bayan wannan rigima da ya faru, babbansa ya zo ya same ni ya bani hakuri akan yanda Nura ya ci fuska na ko ya ci mutunci na a wajen ta'aziya. Na ce masa wallahi babu komai, rayuwa ne na sama da sauki, ni da dan siyasa ne ana abin da ya fi haka. Yace to wannan jarumai ya za a yi? Na ce ya kamata a samu masalahanta. Da Nuru lokacin da ake rikicin nan ya zo ya san ni yanda muke tare da ubansa, ban san shin ba, ya zo ya ce mun ga abin da ake ciki. Da na hallara su da Laraba da su an sasanta. Sasantawan sun sai da gida, amma wallahi ina tsammanin Laraba ba sun sai da gidan ba, ita ba ta sani ba. To da za ka zo ce to yanzu ya za a yi? Na ce yanzu abin da za a yi ni zan yi wani abu. Ita Laraba ta yi haƙuri a tsaishi Nuru da ya suka riga suka sayar da gida su kawo wani abu a cikin abin da suka sayar saboda sun riga sun sayar. Shi wanda ya sayi gida ya ce ya yi gyara har 600,000 ya dan ƙara asara ƙanƙanuwa maimakon ya je shari'a, tunda an ce shi ma ya je kotu akan maganar su da Nuru ya kawo wani abu. Ita Laraba a kamanta wani abu daga wajen Nuru, daga wajen wanda ya sayi gida, a ba ta ta yi haƙuri. Sai na ce a gaya ma shi wanda ya sayi da gida ya je ya samu Nuru ga shawari. Ya ce ai ya nemi Nuru kafin wannan lokaci, kafin ma ya je kotu, wata bibi same shi ba. yanzu ba zai iya bada komai ba, shi ba ya da komai. To ni ne zan dauki dukiya na fitar da Laraba bayan gacin mutunci da aka yi, amma tsakaninmu da uban Nuru ga irinta. Na ce tutun da yake haka ne, in ba za ku yarda ba, Laraba kar ki sai da gida, ki jira ko da a samu wata sasantawa akan wannan abu da sauransu. Idan kuma za ki koma cikin gida ki je ki zauna, to ya gyara miki je ki zauna. Tunda ita Laraba abin tausayi ne, ba ta taɓa aihuwa ba, ba ma da Alhaji Sule ba, ba ta taɓa aihuwa ba.
Akwai lokacin da yake aka buƙace ka a kotu ko kuma aka yi maka sammaci daga ko kuma ka je ka yi zamanto shaida kan wannan batu?
Ban taɓa zuwa kotu ba, ba a neme ni ba. Don ai ba za a neme ni ba, don ni abin da aiki na ba da na yi wanda Nuru nake da baƙin jini a wurinsa shi ne goyon bayan Laraba ta je ta nemi hakkinta. Ba an da laifin komai sai wuce haka.
Nan wannan batu dai inda yake nake ka shiga ciki shi ne gwadawa da ka yi ma ita wannan Laraba da ta kawo maka kuka akan hanyar da za a bi don a samu mata hakkinta kenan.
Ba gwadawa ba, taimakawa ne. Ga watan da ta kawo a matsayin ƙanwata ita kanta mama Rainiya, don bata da uwa bata da uba yau a duniya, gashi ta tsubuwa ta yi tafiya kuma tana bayan mutaren ka tace da ni da yayunta. Shi yasa ni kuma a kowannen zumuncin da dukkan tsohon abokanai na, saboda haka ban ga abin da zai kai ba shi ma Nura ya zafafa abin kamar yanda ya yi min rashin mutunci a wannan wurin ba. Kuma na nemi a samu sasantawa, amma daga wurinsa ma an ki sasantawa bayan kotu ta yi shari'a. Da kafin kotu ta yi shari'a ma da an samu sasantawa, bayan abin da aka yi ma da an samu sasantawa, wanda kamar yanda na gaya maka yanzu.
To daga ƙarshe me kake gaya wa shi Nura don ya fahimci matsayinka akan wannan batu da ya ma alakanta ka da shi?
Kamar adalci. Yau kamar yadda muka zauna da mahaifin shi da ma lafiya ƙalau, idan rigimar rayuwa ta same shi, wallahi kamar yadda ni ma Laraba ka zan masa, inda ina da hali. Amma ba zan je kotu in wakilce shi ba, amma in dai je kotu zan iya bashi kuɗin da zai je ya nemi haƙƙinsa a ko'ina. Laraba kuma babu wai na shakka na ba da dukiya ko na ba da kuɗi a kan aje ta nemi haƙƙinta. Shi ne abin da na yi, wanda kuma ba da nadama. Na yi tsakani da Allah, bai tsakani da shi kuma wanda ya shari'a, shi ya san dalilinsa, ba ni ba. Alƙali ya kwace ya bayar, ba ni ba.
Har yanzu jami'an kotun da suka ce za su wanke kansu ba su ce mana open ba. Idan sun faɗa za ku ji. Za mu sanya idanu akan wannan batun na Nura Suleiman. Duk abin da ya faru game da shi a nan gaba za mu kawo muku da ikon Allah. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump na iya sake kai hari Siriya muddin buƙatar hakan ta taso. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin ita ta kai hare-hare a wasu majami'u biyu na kuɗawa a ƙasar Masar. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shawarar jami'ai kan yadda zai kawo ƙarshen barazanar nukiliya daga Koriya ta Arewa. Sabon hafsan sojin Somalia, Janar Ahmad Muhammad Jamali Irfat, ya tsallake rijiya da baya a wani harin ƙunar baƙin waken da ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 15 a kusa da tawagarsa a Mogadishu, a cewar jami'an gwamnatin ƙasar. Pakistan ta ce tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar Afghanistan, wadda ƙasar Rasha ke ɗaukar nauyi, dole ne Amurka ta shiga ciki muddin ana son a cimma zaman lafiya da kuma wato kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan.
To a gaishe ka, masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar rediyo, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Zerni Fukuma da matarsa Emily domin ƙaruwar ƴa mace da suka samu. Allah raya azulkwa ya sa ta girma cikin saninsa da tsoronsa. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya ga Joshik Mod da ke zaune a nan jihar Maryland da kuma danginsa duka a Najeriya domin rasuwar mahaifinsu Reverend Shik Mod wanda ya rasu ranar Asabar bayan gajerar jinya. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.